Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31-49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma su kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Litini 25 ga watan Yuni. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi kira da a kwantar da hankula bayan da aka kashe mutane 86 a wani rikici da ya auku a jihar Plateau. Kasar Italiya na ci gaba da daukan tsauraran matakai akan yanci rani da suka makale akan gabar tekunta yayin da ake ci gaba da zanga-zanga kan yadda ake tafiyar da yanci rani da aka tsare a nan Amurka.
To kamar yadda aka ji an kafa dokar takaita zirga-zirga a sassan jihar Plateau bayan mummunan rikicin nan, to sai dai jami'an tsaro sun tabbatar da cewa
yanzu dai komai ya lafa, jiya mutane ne da ba san ko daga ina suke ba suna tarbar ba cikin gari.
To yayin da aka dan karce kasa a babban taron APC, jam'iyyar ta ce ita kan fa tubarkalla.
To in ko muka ketare wannan tsirarin wanda ake ganin za a fasa jam'iyyar ta lalace har ma jam'iyyar adawa ta samu wuri, to ai shikenan insha Allah.
Kamar kowace ranar Litini, Sarfilu Hashin Gumal na tafi da shirin ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi kira da kwantar da hankula bayan da aka kashe mutane 86 a wani rikici da aka yi tsakanin makiyaya da manoma a jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya. A jiya Lahadi shugaba Buhari ya sha alwashin cewa lallai sai an zakulo waɗanda suka aikata wannan danyen aiki domin a kauce wa sake aukuwar irin wannan lamari. Duk da cewa sanarwar da ofishin shugaban na Najeriya ya fitar bata ambaci adadin mutanen da suka mutu ba, kwamishinan 'yan sandan jihar Andi Adi ya ce mutum 86 ne suka mutu a daukacin hare-haren da aka fara kaiwa tun daga ranar Alhamis din da ta gabata. Kwamishinan 'yan sandan ya ce an kuma jikkata wasu mutum 6 sannan an kona gidaje 50. A halin da ake ciki, gwamnan jihar Samuel Lalong ya ayyana dokar hana zirga-zirga daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe a kananan hukumomin Jos ta Kudu da Riom da kuma Barikin Ladi har sai yadda hali yayi. Muna dauke da ƙarin bayani bayan labarai. Kasar Italiya na ci gaba da daukan tsauraran matakai akan 'yan gudun hijira da suka makale akan gabar tekunta. Tana mai kira ga kungiyoyin nahiyar Turai da ke ayyukan agaji da su daina kubutar da 'yan ciranin. A maimakon haka su rika bari jami'an tsaron gabar tekun Libya suna daukan su. A jiya Lahadi wata kungiya mai gudanar da ayyukan jinkai a kasar Andalus ko kuma Spain da ake kira Proactiva Open Arms ta ce jami'an tsaron gabar tekun Italiya sun samu sakon neman dauki daga kwale-kwale 6 da ke dauke da 'yan gudun hijira ko kuma bakin haure kusan 1,000. Amma kuma hukumomin Italiya sun fada wa kungiyoyin jinkan cewa ba a bukatar taimakon su. Yayin da hakan ke faruwa, shugabannin kasashen Turai sun gaza cimma matsaya kan batun 'yan gudun hijira a wani dan karamin taron kol da suka yi a Brussels a jiya Lahadi. Hakan kuma na nufin cewa batun yiwuwar a cimma matsaya kan yadda za a tafiyar da kwararren wato kwararren 'yan ciranin da masu nin mafaka a taron da za su yi nan gaba a wannan mako ya zama wani abu da kamar ba zai yiwu ba. Amma duk da haka, wasu shugabanni a nahiyar sun yi nasarar kaiwa ga wani mataki na tunkarar batun bakin hauren da ya hada da kafa wata cibiya da za a riga karɓar 'yan ciranin matsayin da Faransa da Spain suka amince da ita. Duk da cewa kasar Italiya ta nemi da a yi garan bawul kan daukacin tsarin da nahiyar Turai ke amfani da shi kan yadda bakin haure ke shiga yankin. To a nan Amurka ma ana ci gaba da zanga-zanga kan yadda ake tafiyar da bakin hauren da aka tsare a jihar Texas waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Duk da cewa a ranar Laraba gwamnatin shugaba Trump ta sauya tsarin da take amfani da shi na raba 'ya'ya da 'ya'yayensu a kan iyakar ƙasar. A jiya Lahadi, jami'an tsaron kan iyaka suka saki kimanin iyaye 30 da aka raba da 'ya'yansu, an kuma fasa tuhumarsu saboda dokar da suka karya ta shiga ƙasar ba tare da izini ba. Daraktan ƙungiyar Annunciation da ke tallafawa bakin haure, Robin Garcia, ya ce zaɓin da aka baiwa bakin hauren kan yadda za su samu bayanai game da 'ya'yansu bai taka karya karya ba domin an ba su lambar 8000 ne kawai domin sanin halin da ayyansu ke ciki. Wasu daga cikin iyayen an tsare su ne a wani wuri da ake kira Alfonso da a cewar shi wato jami'in Andrew Garcia. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi nasar da ta bashi wani sabon wa'adi yayin da ofishin shugaban kasar ke ci gaba da samun karin karfin ikon fada aji. Kafar yaɗa labaran gwamnati ta ce Erdogan ya lashe kashi 53 cikin kashi 100 na ƙuri'un da kada zaben da aka yi a jiya Lahadi. Shi kuma Muharram Ins na jam'iyyar adawa ta Republican People's Party CHP ya samu kashi 31 cikin 100. Wata kuriyar jin ra'ayin jama'a da aka jefa a shekarar 2017 ta haifar da sauyi a tsarin siyasar kasar wanda ya soke ofishin Prime Minister ya kuma kara wani shugaban kasa karfin ikon sallamar majalisar dokoki ya kuma nada ministoci da alkalai. A wani jawabi da ya yi shugaba Erdogan ya ce al'ummar kasar sa sun miƙa mai amanar shugabantar kasar tare da gudanar da ayyukanta. An cafke mutum 30 da ake zargin suna da hannu a wata fashewa da ta auku a wani gangamin siyasa a Addis Ababa wacce ta yi sanadin mutuwar mutum biyu a cewar kafar yaɗa labarai mallakar gwamnatin Habasha wacce ta ruwaito labarin daga wasu majiyoyin 'yan sanda. Adadin waɗanda ake zargi da hannu a wannan hari da aka kai da gurneti ya haura mutum 6 da aka kama a baya. Yayin wata hira da ya yi da kafar yaɗa labarai ta gwamnatin Habasha, shugaban ma'aikatar 'yan sandan tarayya Zeno Jamal ya ce adadin waɗanda ake zargi a harin wanda aka kai a wani dandali da ake kira Meskel Square ya kai 30, amma ba tare da ya yi cikakken bayani ba. Jami'ai sun ce mutum 150 sun jikkata a fashewar, yayin da ma'aikatar lafiya ta ba da tabbacin ƙarin mutuwar mutum na biyu a jiya Lahadi.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji an kafa dokar hana yawo daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe a kananan hukumomin Barikin Ladi da Riyom da kuma Jos ta Kudu duk a jihar Plateau. Wannan ko ya biyo bayan mummunan rikicin nan da aka yi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 86 da kuma kone gidaje 50 da kuma raunin mutane. To sai dai kuma gefe guda jami'an tsaro na tabbatar da cewa kura talafa sun shawo kan lamarin. Daga birnin Jos ga wakiliyar mu Zainab Babaji da cikakken rahoto.
Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta ce ta samu nasarar kwantar da rikicin da ya shafi ƙauyuka hudu a ƙaramar hukumar Barikin Ladi da ke nan jihar Plateau. A jiya ne aka samu mummunan tashin hankali a wasu sassan ƙaramar hukumar Barikin Ladi inda rahotanni ke cewa an kashe mutane da dama an kuma ƙone wasu ƙauyuka. Kakakin rundunar tsaro ta STF Manjo Umar Adam ya mun ƙarin haske kan yanayin da ake ciki.
To yanzu dai komai ya lafa. Jiya mutane ne da ba a san ko daga ina suke ba. Ma'aikatan mu suka ji da halbabbin diga suna narabawa cikin gari. Mutanenmu suka zo suna zuwa kuma sai suka tadda wa'annan mutane to daga nan sai suka maida musu da martini. Mutanenmu suka samu suka karfinsu. To gudun da zasu kuma ce kuma ashe daga can wasu ƙauyen kuma ce muka ji nan kuma mutane na iya kuma na da faman albarka. Yawwa to daga nan kuma sai aka sake juya mutanenmu suka sake yi ban can wajen saboda sai suka yi ma wa'ancan ɗauki su kara ma wa'anda suke kasa wajen ƙarfi. Ko da shike a wajen harban akwai mutane da su yi ciwo da kuma rayuka da aka rasa. To amma yanzu dai muna ta faman tattalawa ne mu tabbatar menene da menene asaran da aka yi. Gaskiya mai amma nan ko ta wannan lungu suna nan suna patrol kuma ko ina yanzu waje hankali ya kwanta.
Na zanta da wasu daga sassa daban-daban don jin halin da jama'a ke ciki.
To gaskiya mun yi barwa muna ji a kashe Fulani a kashe Durom a ƙauye a kashe muna a kashe Durom in ba a kula da shi ba zai bai shiga cikin gari gaba ɗaya ya hana kowa fitowa. An kashe mutane a Janaro, akwai wani suna wanda na waye su ma an kashe su jiya, an kashe waɗansu kuma a Jindiya Party. To yanzu tashin ɗin ya haura Barkin Ladi. Ala hakika jiya dai sarke sun ci da ciwo aka koro su kuma da gudu don hana sarke fita ciwo. Mu Fulani kenan ba wani security da ke kare mu a wurin. A matsayin da na kashe jiya a yanzu haka shi ne inda muke tsaye za mu ce rayuwarmu yana cikin danja sakamakon cin cewa babu wani jami ba jami'an tsaro da suka zo don su kare mana rayukan mu kafin a yi clearin hanya mu samu mu wuce tun daga bayan mu babu wata da za ta zo haka kuma daga gaban mu ma babu wata take zuwa
shi ma Reverend Iliya Yunana da shugaban kungiyar makiyaya ciyar arewa ta tsakiya dan Ladi Ciroma sun ba da shawarwari kamar haka
abin da ke faruwa a kasan mu idan gaskiya idan ba an hada kai an kira an ja hankalin gwamnati ba akwai matsala ina kira ga shugabannin addini su kashi su hada kai da shugabannin al'umma su gaya ma shugabannin kasa na gaskiya amma kuma kasa na zama mu tare akwai dadi a cikin rashin zaman lafiya da dabi kenan ai kasa tana lalacewa shawarwa ba ki gaba ina ne zamu shiga ba mu wata kasa banda wani kasa
sarrafunan gargajiya da kungiyoyi na al'umma da bangare abokai na Fulani duk ya kamata a haɗa kai a dinga fitar da waɗannan yara masu lama a yawan ayyuka in ba a fitar da su rikici ba zai kare ba
a wata sanarwa ta hannun kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Yakubu Datti gwamnatin jihar ta jajanta wa al'ummar karamar hukumar Barikin Ladi bisa tashin hankalin inda ta jaddada aniyarta na tsaron lafiyar al'ummar jihar ta kuma ja kunnen masu son mai da hannun agogo baya kan zaman lafiyar da aka samu a jihar da su daina daukan doka a hannunsu sanarwar ta kuma ba da lambobi kamar haka 09060100001 da 3081 2 dan kira da aika sako da zarar an samu wani tashin hankali a halin da ake ciki kuma gwamnati ta sanya dokar takaita zirga-zirga daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe a kananan hukumomin Jos ta Kudu Barikin Ladi da Riyom Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
sauna lafiya al'umma ta billato kungiya zama lawan lafiya shine cigaban Nigeria
sauna lafiya
talaba mu zaman lafiya kuma gaida Zainab daga batun tashin hankali kuma bari mu koma na siyasa inda jama'iyya mai mulkin Najeriya APC ta kammala taron ta na ƙasa inda aka yi wasu sabbin shugabanni Nasir Adamu Isika gare ka
by his excellency the elected chairman of the All Progressive Congress Chief Adams Oshemade
rantsar da sabbin shugabannin jam'iyyar APC da mulkin shekaru hudu karkashin Adams Oshiomhole wanda ya ce zai shiga ofisa Litinin din nan don fara aiki yana mai amincewa da cewa jam'iyyar na da kalubale da gwada kansa da cewa ya saba warware takaddama sabbin shugabannin akwai waɗanda suka dawo irin su sakatare mai malabo ne inda tsohon shugaban Oyegun yayi bankwana ita ko shugabar mata Ramatu Tijjani bata samu nasara ba kujerar da aka fi yaya ta mai ita ya fadi zabe ita ce ta mataimakin shugaban APC na Arewa Sanata Lawali Shu'aibu da aka yi rade-raden ba shi shugaba Buhari ke mara baya ba Faruk Adamu Aliyu ne daga Jigawa Sanata Shu'aibu dai ya lashe zaben inda aka yi tsit ana mamaki
ni na nemi mutanen Zamfara ta hanyar gwamna na nace mishi ina da ra'ayi yace in ku ina da ra'ayi zai je ga mutanen Zamfara cewa ba wanda yafi dacewa in ba ni ba tunda ina so in saki komawa in ba ka da goyen baya daga gidanku daga jihar ku kowa na da constituency kasan nan duk wanda ke cikin siyasa in ba ka da constituency to wallahi ka manta da siyasa
amma an yi hada cewa shugaba Buhari baya kaunar ka kuma shi yasa ake jin akai mamakin maya akai kace wannan zaba
ba gaskiya bane duk su ne abokan hamayya ta da suke wannan magana shugaba Buhari bai taba cewa mai ba ni ba ni dai in zauna da shi yace baya son wani mahaluki ban taba ji ba balle har yace baya sona kuma duk lokacin da nake so in gashi nake je in gashi sai mu tattauna akan magana jama'iyya
duk da tattakar shugaban taron gwamna Badaru da kakakin majalisar wakili Yakubu Dogara yayi cewa bai kawo baki ruwa goro ko tonton ba aka zauna da kishi dan majalisar wakili Ahmad Babba Keita ya ce taron ya kayatar
to in ko muka ketare wannan tsirarin wanda ake ganin za a fasa jami'ar ta lalace har ma jami'ar adawa ta samu wuri to ai shikenan insha Allah saboda haka wannan zabe da aka yi ya kara tabbatar ma yan Najeriya da duniya gabaki daya cewa APC ta zo kenan kuma za ta ci gaba da kokari domin ta ce daga sannan gaba
matasa daga Kano da suka hada da Yahaya Gambo daga garmar hukumar Garko sun nuna damuwar rashin halartar sanata Rabiu Kwankwaso da hakan ba mamaki na da nasaba ne da rashin jituwarsa da gwamna Ganduje
a roƙona da fatana ni dan jihar Kano ina so da Ganduje da mai girma Kwankwaso a san yanda za a yi lafiya a maslaha
shugaba Buhari dai ya gode wa yan jam'iyyar don kwazo ya buƙaci waɗanda suka tsumi su yi murmushi gabanin nan uban jam'iyyar Bola Tinubu a fassarar masana siyasa ya yi guga zana ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da yace ya kasa kwantar da hankali hakan ne ya tattake Obasanjo da yace yakan sauya jagororin jam'iyya ne da barazana da bakin bindiga Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
motar siyasa ce ban koma wada da dangina
a gaida Nasiru, yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A wannan makon shirin ciki da gaskiya zai fara duba halin da ake ciki ne dangane da kaddamar da ke wakana akan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummomin ta na yankunan kananan hukumomin gagarawa da sula tankarkar da garki da kuma taura. Al'ummomin na zo ne a garuruwa da kauyuka daban-daban na waɗannan kananan hukumomi guda hudu da muka ambata. Kuma noma shine babban abin da suka sanya a gaba domin rayuwa tun zamanin iyaye da kakanni. Tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne, jama'ar waɗannan yankuna ke zargin gwamnatin ta jihar Jigawa da yunkurin karɓe gonakinsu masu faɗin murabba'in hekta 14,000 kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mustali wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar China domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin. Kodayake an tsara cewa kamfanin zai biya diya ga duk wanda wannan aiki zai shafi gonarsa. To amma jama'ar na ci gaba da nuna rashin amincewarsu da wannan batu. Suna masu korafin cewa gwamnati da yana neman hada baki ne kawai da wannan kamfani ta yi musu karfa-karfa domin ta raba su da gonakin da suka gada tun iyaye da kakanni. Sai dai duk da haka, gwamnati ta ce babu gudu ba ja da baya game da wannan aiki ko tsarin mallaka gonaki ga wannan kamfani. Domin a cewarta, yin hakan alkhairi ne ga jama'a da kuma ita kanta gwamnatin. A yau za mu fara da sauraron korafin kaɗan daga cikin mutanen da wannan lamari ya shafa. Suna na Sarfil Hashin Kumal, ku biyo mu cikin shirin.
Suna na Wada Bello Kore Sabuwa Fulani, Kagara Local Government. Kamfani ta hannun gwamnati yake neman ya kwashe filayenmu, kuma gwamnati take nuna mana mu tamfar ma wai ba mu da gado a wannan wuri ƙasa ta gwamnati ne. To mu kuma muka tun Allah shi ne ya halatta gado kuma shi ya raba gado. Mu muka gaji wannan ariyan shi gwamna yana amfani da constitution ne. Saboda haka mu kuma muna ga constitution ba zai zo ya kori abinda alqur'ani ya hukunta ba. Saboda haka muna nan muna jin daga gonaki halattunmu ne, ba za mu kuma sarwantar da su ba. Wannan local government hudu ya shafa. Akwai local government din Sule Sankarkar, an kwashi nata bangare. Akwai local government din Garki, an kwashi nata. Taura local government ita ma akwai nata inda aka kwasa. Amma dukkan su kanmu a haɗe yake, ni ne nake jagorancin su.
To amma akwai bayanan da ke cewa ma kun ana ba ku diya, an fara biyan diya wasu daga cikin ku kuma sun karba.
Haka yake, an fara ba da wasu kudade, amma wanda suka karbi kudaden sun karbi kudin ne ta abubuwa wajen kusan kashi uku. Akwai waɗanda aka yi musu barazana cewa ko ka karba ko ba karka karba, gwamnati za ta zo ta yi abun gara ma ka karba. Wasu zuciyarsu ta mutu su je su karba. Akwai waɗanda ake musu barazana, ma'aikatan gwamnati ne, sai a musu barazana cewa in ba su karba ba za a bakin aikin su. Sannan akwai waɗanda ake zuwa a yi musu barazana cewa ma za a turawa ma fada mai martaba waɗannan kuɗaɗe, in ma ba ku karba ba fada mai martaba za ta karbi waɗannan kuɗaɗe. Waɗannan abin shine a matsayin baitul mali, waɗannan shine dalilan da sa waɗannan mutane suka karbi kuɗi ko in ce suke karba. Amma waɗanda suka dogara da Allah suka san waɗannan kuɗaɗe ko su karba ko kar su karba, yanzu waɗanda suka karbi wannan kuɗin a gurin waɗanda suke karbu ba su karbi kuɗin ba suke zuwa su yi rance ko kuma su nemi waɗannan abun bukata a gurin su. Su nasun babu waɗannan kuɗin, babu kuma gurbin su. Saboda haka to mu yaushe ne zamu shawara waɗannan kuɗaɗe?
To amma an ce ai amma fara killace wuraren da aka biya din ko?
A hali yanzu ba wai inda aka biya aka killace ba, ana killace filaye. Waɗanda aka killace yanzu aka an killace an yanka gurare guda uku. Dukkan su an killace su, an sa tarifta ta murje wannan wurin. Akwai mutanen da yawa waɗanda ba su karbi kuɗaɗen su ba a cikin wannan wurin. Kuma mun sha ara da su yanzu haka ana kawo ruwa za mu je mu haɗu a ciuka waɗannan wuraren ko da ana hamaza ana hamata. Domin ba su karbi kuɗi ba, babu yanda za a gwamnati ta hana su shuka waɗannan guraren ba.
To a kuma shi kamfani ne ya killace wurin ko kuma gwamnati?
to zamu iya daukan cewa kamfani ne ya killace tunda kamfani ma'aikatan kamfani ne ake kawo suna aiki a wannan wajen domin inda gwamnati ne zamu ce eh ma'aikatan gwamnati zamu gani amma waɗannan ma'aikacin kamfani ne waɗanda kamfani ta dauka aiki su suke yin wannan aikin saboda haka sun killace waɗannan wurare fa ba kaɗan ba ba wajen ya kai kimanin a kashi uku gabar da gari kudu da gari kashi biyu akwai inda akai noman rake na kuji wannan a killace yake dama wannan mun damu da shi ma bamu da dama daga cikin wani daji ne haka aka dauka akai wannan gudun to yanzu sun ci gogo da kin bayin Allah waɗanda ba su karbi kudi ba suna sun killace su suna murje musu gonaki kuma su kuma ba su da abinda suka dogara da shi sai Allah sai wannan wurare
to ina matsayar ku kenan waɗanda ku ba ku karba ba an karba ne da sunan ku misali ko kuma kamar yadda ka faɗa cewa an ce za a mika shi wa shi fadar mai martaba saki
kware abinda su gwamnatin suka faɗa a gaba na tunda mun zauna mun taba zama da asalin lauyoyin gwamnati annan wani office din lauyoyin mu nan suka fada mana cewa sun biya kimanin mutum 8,000 da daruruka saboda haka sun kusan kammala biya abinda ya rige musu tamfar kadan ne a cikin mutum 12,000 saboda haka mun tantance wannan kofin din sai muka ga 100% mutanen da ba su karbi kudin su bane suka rubuta sunayen su sun karbi kudi saboda haka ni kaina da nake maka maganan nan da nake jagorancin waɗannan mutanen na ga gona ta biyu waɗanda aka rubuta na karbi kudi waɗanda babu shaidan da za su kawo inda na aka bani kudi ko aka dau foto na karbi kudi kuma 100% dukkan mu ɗan committee din mu haida suka layin din mu cewa mun karbi kudi waɗanda wannan ƙarya suka yi mana mutane ɗaruka ba su karbi kudi ba
kenan wasu ne wasu aka biya a madadin ku ko wasu ne suka karbi kudin ku a madadin ku
mu a abinda muka fassara gwamnati ta hada kai da wasu mutane waɗanda suke marasa imani sun hada kai suna fudda kudin gonakin mutane suna tantance gonakin mutane suna kashe waɗannan kudade don shi ma yanzu muke shiri na zamu gabatar da su gaban EMCC a ta bincike su domin waɗannan sun yi almundana sun tafka almundana waɗanda ba za mu iya gamsuwa da ita ba bayan diyan da suke biya ba ta kai diya ba kuma har suka zo suke sata gonakin mutane suka fidda kuɗin gonakin mutane suna kashewa saboda haka ba za mu iya ɗaukan wannan ba za mu tsara su gaban EMCC.
Sunana Muhammadu Nura Ƙogiya uwar ƴan nema
nan a ina muke a tsaye ne
a gonar Muhammadu Jafaru
kamar na ga zobo kuma kamar an noma dawa da gyuro a wurin haka ne?
Haka ne mun shuka shi sosai bayan soban da wake da dawa muna harkar irin noman ran nan muna shuka guna tana yi mana ƴaƴa muna sai da ita
yaya batun nan yake ne na maganar cewa kun ba da hayar gonakan ku ko ga wani kamfani ne ko ya abin yake ne abun ku
tsakani da Allah mu wannan aiki ban ma buƙatar sa fin ƙarfin mu ake so a yi mu kuma mun kiyarda mun kin ba da goyen baya game da wannan aiki na mustalin saboda haka ban ma son wannan aiki
me yasa ba ku so
tsakani da Allah zalunci ne gonakan nan iyayen mu sun bar wa iyayen mu kakannin mu sun zo sun noma iyayen mu sun zo sun bar mana mu ma muna so zuwa gaban mu bar wa ƴaƴan mu saboda moruwar gaba
to amma ba za ku amfani komai bane idan shi aka zo aka fara wannan aiki yakan kama
tsakani da Allah wannan aikin yakan kama tahin mu za a yi daga gurin nan ba mu da wata madogara mu kuma saboda haka ban ma buƙatar yin wannan aiki akan gwamnati zalunci take so ta kulla mana tunda in gaskiya ne tunda shi shugaban abin nan gwamnan jihar Jigawa in gaskiyar al'amuran ci gaba ne ya dauka kai babura ai can ne garin su ya kai mu ba ma bukata kasar gagarawa
to yanzu ya za a kenan
eh mu muna dogaro da ubangiji akan wannan harka ta aiki da suka tun karo mu da shi mu ban ma kaunar sa ban ma ra'ayin sa a bar mu da gonar mu
idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron korafe-korafen mutanen da wannan lamari ya shafa yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari ni Sarfi Lahashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To wannan haka yake a kuma gaida mawaka yanzu kan ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira da a kwantar da hankula bayan da aka kashe mutane 86 a wani rikici da aka yi tsakanin makiyaya da manoma a jihar Plateau dake tsakiyar arewacin Najeriya. A jiya Lahadi shugaba Buhari ya sha alwashin cewa lallai za a zakulo waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Duk da cewa sanarwar da ofishin shugaban ya fitar bata ambaci adadin mutanen da suka mutu ba, kwamishinan ƴan sandan jihar Ondi ID ya ce mutum 86 ne suka mutu a lokacin har-haren da aka fara kaiwa tun daga ranar Alhamis din da ta gabata. Kwamishinan ƴan sandan ya ce an kuma jikkata wasu mutum 6 sannan an kona gidaje 50. Kasar Italiya na ci gaba da daukan tsauraran matakai akan yan gudun hijira da suka makale akan gabar tekunta. Tana mai kira ga kungiyoyin nahiyar Turai dake ayyukan agaji da su daina kubutar da yanci ranin. A maimakon haka su rika bari jami'an tsaron gabar tekun Libya suna daukan su. A jiya Lahadi wata kungiya mai gudanar da ayyukan jin kai a kasar Andalus ko kuma Spain da ake kira Proactiva Open Arms ta ce jami'an tsaron gabar tekun Italiya sun samu sakon neman dauki daga kwale-kwale 6 dake dauke da yan gudun hijira ko kuma bakin haure kusan 1000. Amma kuma hukumomin Italian sun fada wa kungiyoyin jin kan cewa ba a bukatar taimakon su. To a nan Amurka ma ana ci gaba da zanga-zanga kan yadda ake tafiyar da bakin hauren da aka tsare a jihar Texas waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba, duk da cewa a ranar Laraba gwamnatin shugaba Trump ta sauya tsarin da take amfani da shi na raba yaya da iyayensu akan iyakar kasar. A jiya Lahadi jami'an tsaron kan iyaka suka saki kimanin iyaye 30 da aka raba da iyayensu. An kuma fasa tuhumar su saboda dokar da suka karya ta shiga kasar ba tare da izini ba. Daraktan kungiyar Annunciation dake tallafawa bakin haure Ruben Garcia ya ce zaɓin da aka baiwa bakin hauren kan yadda za su tuntuɓi iyayensu bai takkarya karya ba. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi nasarar da ta bashi wani sabon wa'adi yayin da ofishin shugaban kasar ke ci gaba da samun ƙarin ƙarfin ikon fada aji. Kafin yada labaran gwamnati ta ce Erdogan ya lashe kashi 53 cikin kashi 100 na ƙuri'un da aka da a zaben da aka yi a jiya Lahadi. Shi kuma Muharram Ince na jam'iyyar adawa ta Republican People's Party CHP ya samu kashi 31 cikin 100. Wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka jefa a shekarar 2017 ta haifar da sauyi a tsarin siyasar ƙasar wanda suke ofishin Prime Minister ya kuma ƙara wani shugaban ƙasa ƙarfin ikon sallamar majalisar dokoki ya kuma nada ministoci da alkalai. To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in sallama da ku ina ta iyalan Mr Julius Ten da marigayi Yakubu Adamu murnar dauren auren ƴaƴan su wato kanwar mu Hawwa Yakubu Adamu da angonta Amanda Joseph Ten jiya Lahadi a garin Kurdi. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Lalo da Tayani da wanda ya hada mana sautin CD da injiniya mu na wannan lokacin Joseph Alison John Alison. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.